Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Sannan za a iya bin mu ta rigizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Hauwa Sharif
tare da ni Zahra Aminu Faiki.
A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 27 ga watan Satumba na shekara ta 2023, za mu yi magana ne akan tasirin canjin yanayi ko kuma dumamar yanayi ga rayuwar al'umma.
Sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa a Najeriya ta tattauna mana da masana da matasa inda za su ƙara yi mana bayani akan dumamar yanayi da hanyoyin da ya kamata a bi domin a shawo kan matsalar.
Sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya a jihar Kaduna inda wakilinmu Binta Ibrahim ta tattauna da baƙi masana da matasa a teburin tattaunawar namu.
Sai an aji barkan mu ta tsada da ku. A yau dai za mu yi magana ne akan canjin yanayi inda muke da baƙi na musamman inda za su tattauna da mu akan wannan ɓangaren. Muna da injiniya Malam Rabiu Abubakar wanda yake tsohon mai bada shawara ne ga tsohon kwamishinan muhalli da albarkacin ƙasa kuma shugaban kungiyar Ozone Layer and Climate Change. Sai kuma Malam Yusuf Amoke shi ma shugaba ne na Green Climate Africa wanda suke kula kuma suke yaki da dumamar yanayi da kuma gurɓatar muhalli. Barkanku da zuwa zauren mu na yau da gobe. To dumamar yanayi ko gurɓatar muhalli ko kuma canji na shi yanayin abu ne wanda yake ba sabo ba, ana ta tattauna akan sa, ana ta kuma jan hankali, kuma abu ne wanda yake faruwa yanzu akai-akai. In ka duba kaman a shekarun 50 ko sama da suka wuce ba a cika samun yanayin yana irin wannan canji ko ana samun iftila'i da sauransu da ke faruwa ba a bisa kamakon wa'insu daga cikin ɗabi'un da ɗan adam yake aikatawa a muhallinsa. Muna ta samun bakin al'amura inda ake samun su girgizan ƙasa akai-akai a ƙasashe daban-daban na duniya, ambaliyar ruwa, wutan daji da dai sauransu da yake faruwa a sanadiyar wannan canjin yanayi da muke samu. Me sauraron zai so ya fahimci sosai wasu ma menene wannan dumamar yanayin ko kuma a ce canjin yanayi wanda yake kawo canjin yanayi a al'amarin rayuwarmu. Injiniya, bari mu fara da kai.
Masu saurare, assalamu alaikum. Wannan maudu'i abu ne mai faɗin gaske amma kuma za a takaita don a sauƙaƙa don a fahimta. Shi dumamar yanayi duniya gaba ɗayanta akwai masana da suke bincike iri-iri cewa duniya ita kanta tana mazaunin degree Celsius kamar minus 80 kamar in ana mizanin gujin zafi da sanyi akwai saman sifiri da kasan sifiri. To ya yi kasan sifiri da kamar ma'auni 80, that is minus 80 degrees centigrade kenan. Da haka duniya take. So wannan temperature din ko kuma ce wannan sanyi ya sanya ya kwarai da gaske wanda mu ɗan adam da mutane da sauran dabbobi ba za mu iya rayuwa da irin wannan sanyi ba. Kamar za mu ga misali mutanen Eskimo yanzu da za a ɗauki ɗayan mu a kai shi ƙasan Eskimo zai mishi wuya ya rayuwa gurin. Saboda irin ƙanƙara su, amma mutane su da Allah halice su a gurin dabbobin suna rayuwa. So da kamar haka ƙasan duniya suke. So sanadiyan da Allah ya haka kuma sai Allah ya kawo mu fasaha a wani dama ta musamman cewa rana ta dinga ɗan ɗumama duniyan kaɗan-kaɗan har ya dace da irin ɗumaman da zai je da cikinmu da kuma tsirrai da muke da su su ma su samu su rayu. Su tsirrai da suke samu suke rayuwa da mu kanmu ƴan adam da muke rayuwa inda muke buƙatan ɗumi don mu rayu haka su matsarai suke bukatar dini dan akwai sinadari da yake zuwa daga rana wanda ake kiran shi photosynthesis sannan ne shuke-shuke da muke yi abincin da muke shuka yake samu ya rayu mu har mu girba mu ci now abin da yake kawo dumaman yayin a takeice abu ne wanda ya faru saboda farfadowar kamfanoni da suka da masana'antu suka samu bayan shekaru da dama da suka samu sai ya zama cewa kamfanonin nan da masana'antu suka samu ayin suna sarrafawa suna son su kikiri wani abu da karshe za ga suna fitar da wani iska daga cikin kamfanonin nasu mai dumama kuma wani iskan nan tana da cutarwa tana illantarwa kwarai da gaske akwai noma da ake yi kamar cewa irin factories na kaji gidan gona da ake da dabbobi iri-iri da sauransu nan ma akwai iska mai gurbatarwa ma kuma mai cutarwa ga muhalli da ake kiranta methane a turanci ana kiranta methane mutane za su fahimci cewa kamar yanzu ka je ka samu kashin shanu ko kashin kaji ka tara shi bude kana kokarin ka dibe shi daga kowani guri ka zuba a buhu ga wani dan turbin na tashi
haka
so shi kanshi wannan turbin gas din lantarwa sannan akwai nitrous oxide wannan noma takin zamani da ake da shi a cikin sinadaran takin zamani akwai abin da ake kiran shi nitrous oxide NOx shi ma daga cikin sinadarai da suke haduwa su kosan din dumama ne banda nitrous oxide kaman kamfanin siminti su ma suna da nasu gudunmuwar da suke ba da don yake kawo dumamin yayi to idan duk aka tattara waɗannan wani abubuwa ne wanda muka sani a tun a da sai kwanan nan kin
2016
lokacin da aka yi signing ɗin Paris Agreement na karewar dumamin yanayi 2015 a ƙasar Paris an yi magana ne kawai akan carbon dioxide ana ta magana a yi carbon emission amma akwai wani kuskure da aka yi babban gaske cewa abubuwan da muke amfani da su a gidajenmu yau ga su duk 'yan ƙananan abubuwan amma kuma masu haɗarin gaske
kamar wani ne da mu
kamar su na'urar air condition da na'urar fridges da kamfanin katifa da hatta wannan pesticide and insecticide irin germicide kayan maganin ƙwarin gona da masu fashi dukkan suna containing ɗin wani suna tattare da wani sinadarin da ake kiran shi chlorine shi wannan shi kan shi chlorine ɗin yana da nashi illantarwa
to injiniya da duk maganganun da kake har yanzu dai in sai in yi cewa kamar mun ji aji ne
na'am
to kuma akwai masu sauraron mu wanda bayanin da za su zai gamsar da su wanda za su fahimta shi ne na kusa da su
na'am
ma'ana me da me za ka iya musu bayani ko kutanci akan yanda shi dumaman yanayi ne yake nufi
to dumaman yanayi wani abu ne wanda za mu ce shi ma dumaman yanayi ne kawai ambaliyar ruwa ne mutane za su yi mamaki tunda akwai abin da muke kiran shi kamar polar ice na da cikin tarakun na duniya kankara ce daskararra saboda sanye dumaman yanayi wannan kankaran take kyallarciwa an kan samu kankaran a wajen Antarctica to wajen side of North Pole kana da sauransu to amma abinda mu 'yan Afirka muke faɗa har yanzu na son kawo gyara kan wani abu muna da wani abu da muke kiran shi kamar sara cewa wai dan karamin cuta ne ma dan Afirka ko small disease don't get to African man kankaran tana son ne ba tana nan bane amma idan an ba loyin ruwan ya taso zai biyo teku ne kuma zai sa tekun ta cika in tekun ta cika za ta daga teku in ta cika ta batse kuma ta samu irin manya-manyan tafkuna kamar rivers kenan sai ta relieving excess din to the rivers su kuma wannan manya-manyan koguna da muke da su kamar su river niger river kaduna da sauransu su kuma idan suka cika suka tambatsa sai su fara zuwa dan kudu difaya angoni kafin ki sani kudu difaya angoni sun ce
yan ungwanin da suka fara
sai gaske su su kafin ki sani su makwararan ruwa kawai irin drainage sun cika kafin ki sani kawai gidajen anguwa kawai sai dai ka bin kawai ganinka a sama ba kana yau
to ya kamata dai a ce mun sa a zuciya mu shirin duk abin da ya samu muku
ya samu bankal abin da ya ci duma
ba za a wai ba sai dai ya ce akwai nisa
da kanin mu amma mu kuma daga nan bangaren mu fa akwai abin da muke yi dan kada mu bayin yara 50 a kwashe mun shara ki sai mun kinta ga hadari tattar gillijoji da menene ga yana
so to injiniya dan wannan abin da muke yi ma yana iya taba
ya kawo
mai canza
zai kawo flood shi wannan ma national illa shi wannan illan da muke da shi
na wannan sharar
da wannan sharar da muke da akwai ledoji akwai robobi akwai menene duka ishari tasa ina zai kare an ce karshen ruwa kwai duk wannan zai kare ne a wajen teku tekun nan akwai kifaye da wasu halittun ruwa suna jin yunwa da sun taso akwai wannan shi akwai abin da ake cewa wai plastic bai roba bai narkewa
a'a
roba na narkewa
to yana narkewa
madalla roba na narkewa amma abin da yake faruwa roban da aka fara yin shi farko a duniya ya kai shekara 300 kuma yana nan a circulation kafin roba narke akalla yake dauke shekara 400 zuwa 600
kafin ya rubi
kafin ya rike rindin
da gidi amma sai yanzu dan
babbarewa haka to wannan tsawon shekarun ba wanda yake ce yau ga wani wanda yake shekara 300 ko 400
babu
shi ko 600 to sai mutum ya wani shekarun ne shine zai tabbatar eh a idan shi ya ga wani da roba narke ya idan rike shi yes yasa
to ne da fa
yayin ai duk shi ma plastic ne so abin da yake faruwa shine kifaye da suke ruwa saboda wannan dan robobin da suke dan babballe bas za su taso da niyan sun zo
amma sai abinci
za su ci abinci da sun zo kawai za su ganshi ko kamar abincin sai su swallow din shi
sai sadi
abin da yake faruwa shine kifayen da muke ci gaba daya in ba mun dina sake robobi suna da abubuwa suna shiga teku zai koma tunda ai mu za mu koma mu ciki zai koma mu kanmu za a dinga samun wani irin illantarwa ko rashin lafiyar da za a dinga ganin shekara 20-30 ba a san shi ba amma yau ko gashi ya zo samu
sarare har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka cikin shirin yau da gobe bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawar
to ni kuma mu kiba lawurinka da bisa da biya mu na mutane ma sai idan jifa ya wuce kanka to ya fada kan kowa ba za su iya fadin cewa to ai Afirka ba mu da yawaitar masana'antu da kamfanoni wanda suke fitar da waɗannan hayaki wanda yake kawo da mamar yanayi din ya zaka fahimtar da su
ina ba masu sauraro barkamu da warhaka kamar ba da amsa akan wannan tambayar da kika yi barin dan tsokaci akan bayanan da yayana yayi to zaki tarar cewa wannan ambaliyar ruwa kamar shara da ake zuba a magudanan ruwa ko da bai isa ga teku ba zaka tarar cewa waɗannan hanyoyin ruwa sukan toshe idan suka toshe kuma aka yi ruwan sama to nan take za a ga ruwa ya cika ya fara shiga gidajen mutane in kuma ruwan ne ya shiga gidajen mutane to zaka tarar cewa akwai lambatu an san me ke ciki kuma lambatun nan zai cika kuma waɗanda suke amfani da rijiya ko borehole ruwan lambatun nan zai shiga ciki
tabbas shi yake fitowa
yawa daga baya kuma mu zo mu iba mu sha sai kuma asibiti
da shi ne kuma kuma da ta haifar da wani
da sauransu da to batun nan zaka tarar cewa a yanzu gidaje da teku ne zaka tarar cewa babu mace a ciki da bata samu haihuwa zaka tarar cewa an yi sabon aure amma ana neman haihuwa
kaga da matsalar
wanda
rashin haihuwa kenan a kankan ma'auratan
sosai kuwa wanda kuma a baya can ba mu samu irin waɗannan matsalolin da yawa kan kaji a cewa ta bata haihuwa to ina ga sai an kirga mata da su haihuwa 100 ka a samu guda daya amma yanzu abin ya zama ruwan dare to akwai cututtuka daban-daban da ke haifar da abubuwa irin waɗannan da ma ba mu sani ba to suna daga cikin abubuwan da muke ci da kuma abubuwan da muke sha
wato ba maganan su wato masana'antu bane da ke fitar da wannan iska da muke shaka yake janyo mana wannan cututtuka
ba su bane kadai mu kanmu abinda muke yi a cikin gidajenmu da zamu kwashi shara mu zuba a ainihin hanyar ruwa da zai zo yaje ya datse ainihin hanyar ruwar a yi ruwan sama a samu ambaliyar ruwan ne shiga gidajenmu mu sha ko mu shaka ko wani abu hakan nan to yana kawo matsaloli waɗanda muke tsammani da waɗanda ba mu tsammani sai kuma mu zo akan iskar da ake fitarwa da kika yi wannan bayanin mu a nan Afirka gudunmuwar da muke bada a wannan gurɓatar yanayin ba yawa yake da ba kamar 4% kawai muke bada a nan Afirka gudunmuwar da muke bada watan kuɗi kenan cikin 100 raguwa ta 76 zaka tarar cewa manya-manyan ƙasashe su ne suke bada wannan gudunmuwar na ainihin gurɓatar yanayi amma kuma ganin cewa mu ba wani bada muke ba mun fa fuskantar illan anan kuma ɗaya daga cikin su shine kamun yanzu zaka tarar cewa akwai namomin daji waɗanda suke kurkusa da mu a da amma yanzu ba a ganin su kamar su angulu zaka nema yanzu ka rasa amma mun taso lokacin da zamu gansu duk kusa da mu
to akwai da kun yi gine-gine bane
a ba gine-gine ba ai shi wannan gurbatar yanayi da ake cewa climate change din yana da illoli kala-kala akwai dabbobi waɗanda ba su saba da wani irin dumama ko zafi ba to da zaran irin wannan zafin yazo sai kaga cewa sun mutu sai an neme su a rasa da zaka tarar cewa akwai itatuwa waɗanda ake amfani da na wajen magani da sauransu amma yanzu masu maganin sai sun shiga cancan cikin daji kannan suke samu waɗansu ba a da su kuma ko issue na makiyaya da manoma da ake samun matsaloli akwai hannun gurbatar yanayi a ciki wanda muke cewa climate change wanda kamar yanda yayana ya faɗa wannan rana idan yazo akwai abin da ake cewa thermal equilibrium ainihin adadin wannan ranar zafin ranar da ya shigo duniya wannan kwatankwacin adadin ne yake fita da daddare to sai aka zo wannan iskan gas da aka sassaka sai yazo abin da ake cewa ozone layer akwai yanda Allah ya tsara duniyar akwai kamar blanket sai ake cewa blanket akwai bargon da Allah ya lullube duniyar
wato wanda idan mu zai gani
idan iska ne iskan gas ne amma kamar bargo yake da ya lullube duniyar to shine yake ainihin takaita irin zafin rana ko sinadarin da suke za su cutar da dan adam da tsirrai da za su shigo cikin duniya to waɗannan iskar da ake amfani da a masana'antu sai kasance cewar sakan gurbata wannan iskar so wannan bargon kenan sai kamar suna huda wannan bargon so zafin da ba a bukata a duniya sai kaga yana shigowa duniya
wanda ke fitowa kai tsaye daga rana
wanda ke fitowa kai tsaye daga rana wannan kenan
ba ta ce shi
ba ta ce shi ba sai ya shigo kai tsaye wannan kenan to kuma shi ranar idan ranar ya shigo duniya yadda ke duniyar akwai kuma zafin da ke tashi kamar yadda ya faɗa terrestrial radiation ake ce mai to idan ya tafi ya kamata ya tafi sararin samaniya ya fita kan nan sabon zafi ko rana ya sake shigowa mai tsafta to yayin da wanda muke saka yake kamata ya fita ya tafi sama sai ya ke fita taruwar sa yadda yau da gobe da jibi sai ga baki ɗaya hey, duniyar ya ta dumama to shi ake cewa global warming to wannan dumamar da ta yi da dan adam da tsirrai da dabbobi ba su saba da wannan dumamar ba to wannan abin da ake cewa thermal equilibrium kwatankwacin ranar da ya shigo shi yake fita to hakan ne yasa dan adam suke jin dadi da tsirrai da dabbobi suke jin dadin zama a duniya to amma da yayin da ya zama ne cewa abin da ke shigowa baya fita to kin ga a samu matsala to hakan ne ake samu excess evapotranspiration a tekuna da rafukan da muke da sauransu ko da yaushe akwai tirarran da suke fita to wannan tirarran akwai adadin da dama yake fita da har za a samu a samu ruwan sama ya dawo to saboda yawan zafin nan sai zamar kamar kana dafa ruwa ne da mo kake dafa ruwan ke dafuwa da mo tirarran ke fita so tirarran tekuna da muke da suna fita sai su je su haddasa shi yasa ake samun ruwan sama wani ake samun excessive ruwan sama wanda ba a saba gani ba kamar abin da ya faru a karfi kamar abin da ya faru a Libya kwatankwacin ruwan saman wata 8 shine ya sauka a lokaci daya kamar a ce a yi ruwan sama a dauke to shine ya sauka a wannan lokaci sai ya zama cewar dam suna da dam guda biyu a daidai inda aka samu wannan matsala so sai da karfin ruwan da yawan ruwan shi dam din ba zai iya rikewa ba sai dam na farko ya balle yana ballewa sai ya to da gudu da karfi ruwan sai kuma ya je balla dam na biyu to shi yasa aka samu irin ambaliyar da aka samu da har mutane dubbai sama da 10,000 suka rasa rayukansu da sauransu dai to abinda muke nuna muku yanzu shine abinda ya faru a Libya ba wai ba zai iya faruwa a Najeriya ba zai iya faruwa a Najeriya
ayin san lura ma'aikatar kula da yanayi na kasa kusan duk shekara takan bada bayanin cewa a tabbatar da cewa an yi shirin matsawa daga wuraren kogi saboda a wurare kaza da kaza za a iya samun ambaliya kuma wanda kuma ya halin yanzu zaka ga ana samun da yanda suka bada rahoton cewa zai faru duk da yake kafin ma abin ya faru ne suke fada akan samu hakan yana aukuwa
tabbas to ai shi yasa muke jan hankalin mutane akan cewa idan kaga abin ya faru ko a Libya ko girgizar kasar da aka yi a Morocco kake tunanin ba zai iya faruwa a Najeriya ba?
Zai iya faruwa.
So shi yasa muke jan hankalin mutane mu takaita abubuwan da muke yi na gurbatar yanayi. Kamar wannan share da muke zuba a magudanan ruwa yana iya haddasa da abin da ba ma tunani. Sai kuma akwai abin da ake cewa drought, fararowar hamada. To zaka tarar cewar a da inda kuke noma kuke samun kamar buhu 100 na masara. Sai a dawo ana samun buhu 20 buhu 25 to ai akwai matsala
tabbas to ya rabu ke
ya rabu
eh babu inganci ne ko me ke
ba saboda hamada ce ta kwararo
to ta rufe inda kasani
kasami yawa zaka tarsu yau kasami albarka ai a kasa akwai sinadarai kamar guda uku akwai ruwa akwai iska sai kuma akwai nutrients na kasa su ne suke haduwa suke taimakawa ainihin tsirrai su abin nan to a lokacin da ruwa da ke wannan wajen ya bushe saboda zafin rana da sauransu to zaka tarar cewar koda an yi shuki ba lalle ne a samu abin da ake so ba to wannan na daga cikin abin da yasa zaka tarar cewa makiyaya cike abinda ake cewa migration
ya ake cewa tashi su yi kaura
yawa su yi kaura zuwa inda ake samun dausayi yawa da za ta
yi domin su
samu abinci da sauransu to a lokacin da suke kauran nan wani abu ne wanda ba wai sun saba yi bane to suna wannan kauran sai su je su tarar da gonakin mutane sai su afka sai su ci masu gona kuma sai su zo su sai an canje musu gona to daga nan ne ake samun matsala har ake samun abinda muka tsinci kanmu a yau din nan
sai ka samu matsala ke makiyaya da
manoma da ake ta samun
kaiwa shekarun baya iyaye da kakanni sun ce ba ana zaman lafiya
yawa to wannan kenan abu kuma na uku shine zaka tarar cewa idan ka je karkara kana hira da manoma zaka ji suna cewa to ai shekaru 5 6 10 da suka wuce mukan fahimci yaushe za a yi ruwan sama zai dauko wani lokacin inda ba a tunanin ruwa zai zo sai kaga ya zo da wuri wani lokacin ana tunanin okay kamar yadda aka saba ruwan ga yanayinsa yanzu zaka tarar cewar akwai ai kayayyakin da ake noma a farkon ruwa akwai wanda ake a tsakiyar ruwa ko wanda ake a ƙarshen ruwa to irin wannan abin sai ya sa ka rasa wanne zaka yi noma
saboda ruwan da yake tsayawa da yanda
aka yawa yanda aka saba yi to shi wanda ke auye da ke noma shi ya fi kowa fahimtar wannan matsalolin da ake samu amma ba zai iya ma bayanin me ke haddasa shi ba ba san cewar abubuwan da muke yau da kullum
yana da hannu
a ciki ba to barin baki wani misali idan kika je kwata mu a yanzu a cikin gari zaki tarar cewar ana kona tayoyi a matsayin
makamashi
yin ganda
to da shi suke kona fatar dabbobin
fatar dabbobi da ake ganda da shi zaki cewa tayoyi yanzu ake koma ake to yanzu idan kika kirga kananan hukumomin da muke da a Najeriya guda 774 idan aka ce kowace karamar hukuma tana kona taya guda daya a rana
ba ma wai kowanne
kwata ba kowanne karamar hukuma a ce guda daya kawai take kona to ana kona tayoyi guda 774 a rana daya to idan har yi zamana cewar ana kona irin waɗannan abubuwan waɗanda suke konawa kuma ba su san illan da wannan abin ke haddasawa ba to kin ga akwai matsala so ire-iren waɗannan abubuwan da muke da gasun dai burjik su ne suke haddasa matsalolin da muke fuskanta akwai ishu na abin hawa iskar da mota ke fitarwa yana ba da gudunmuwa da gurɓatar yanayi to idan alal misali da ni da ke da shi za mu je Zaria kowannen mu na da mota idan muka faka motoci biyu kin ga za mu ɗau mota ɗaya mu je don taimaka wajen rage idan kuma za mu je sai muka ga akwai mota haya to an gwan mu ce mu bi wannan mota haya mu ajiye motocin nan sai kuma kamar waɗanda suke amfani da generator a gida za a ga cewar za a iya samun kamar a cikin gida ɗaya ana da ɗakuna kamar 10 kowane ɗaki suna da generator guda
ɗaya kalla ko da mutum 5 ne zai a cikin gidan
za ka yau za ka kowane gida ɗaki a cikin gidan suna da generator kowa na da nashi za ka kowa ya kunna generator sa kuma waɗannan generator guda 10 ko guda 5 ɗin da ake amfani da inda a ce za su haɗa kai a kunna guda ɗaya da zai biya musu buƙatunsu kuma za su rage wannan hayaƙin za su rage wannan karar za su rage kudin ma da za su kashe wajen siyan da su kuma service da sauransu so ire-iren waɗannan abubuwan da ke bata gurbata muhalli suna da yawa kuma hanyoyin da za a bi a dakile ko a rage su su ma suna da yawa
shin mamayen yanayin nan yana daga cikin abubuwan da yake kawo samuwar cututtuka inda mutane mu sukan ce wai sabon abu ne wanda da iyaye da kakanni babu su
tabbas
irin ciwukan nan da zaka gani a cewa ciwukan zamani
ozon layer na tsakanin rana ne da duniya rana na sama ozon layer kuma yana sama duniya duk ranan da zai zo muna da buƙatar rana kamar yadda muka magana amma zai zo da ƙarfin gaske da kuma datti wannan dattin nan in har ya shigo duniya ba an tace shi ba zai illata duk wani abin da ke cikin duniya wani halittu na sarrai mutane da sauransu shi ozon layer din shi ne yake wannan sama yake
yake
ba da wannan kariya yake tace rana sai sa rana ne kawai koko imama ne mai amfani ga rayuwar mu kawai zai shigo cikin duniya duk wani datti datti sai ya rike shi sai wani dan wani dan ragara gane kamar dan gariya ne ka san mata suna tankadi haka duk wani abin da yake illantarwa sai ya rike shi ba zai bashe zuwa to akwai chlorine wanda ake samun shi daga cikin gas din air condition da fridge da kuma katifu kamfanin katifu da sauransu suke da kamfanin kwararka idan wannan chlorine din yanda ake sakaci yake ta tafi duniya kila masu gyaran
ita musararin sa ba
ne sun masu gyaran fridge ba ba san kan abin da yake sun sake gas ne fiya ko kuma ke mace a gida kina dan amfani da fridge din ki ba ki sani ba ki amfani da kuka cikin fridge din ya dan taushi kadan gas din zai fita in gas din ya fita akwai chlorine ya tafi to chlorine ne ya tafi sama iska zai daga shi ya dinga kamar ingiza shi ya tafi har can inda ozon layer yake sararin samaniya na 1148 kilometers down zai tarwata wannan ozon layer din
wato wannan ragar
shi wannan ragar shi wannan chlorine za ta
tare dan fasa da shi ne ake samun
hujja da ya fasa shi kamar da shi MOK magana ranan za ta shigo
da tare
da cin da gaba da ba ta ci in ta shigo fa cutarwa na farko akwai ga ɗan adam akwai abin da ke causing eye cataracts ciwon ido idan har lokacin da ranan ya ga wannan abin ka kalla kalla daidai rana a wannan lokaci idan ke kalle shi haka ba tare da wani kariya ba
karfinsa
karfin shi
iya illata ido
ya illata ido aka samu irin ciwon cataracts akwai abin da ke kiran shi skin cancer sai ka maka
skin cancer wato ciwon daji na fata
ciwon daji na fata da kuma konewar fata kawai haka mutanen
Australia sunburn haka
eh sunburn mutanen Australia da Canada suna yawan fama da irin wannan cutar fata din dermatologist in kaje asibiti yake ji suna ga yana problem
eh cewa na kuna rana ce
kuna kuma da yayi magana akwai zaki ga kawon samun fari na cyanobacteria cyanobacteria wani abu ne wanda yake dan rike danshi cikin jijiyoyi na tsarri to shi wannan ozon layer din idan ya samu wannan na ƙasa zai illantar da cyanobacteria zai zama ba wannan danshin a jikin tsarri zai zama kuma akwai total dryness kamar bushewa
nan da nasu bushe
ke cewa kamar mutane a kasashen da duniya da soya beans shi ne harkar sana'a suke samun kuɗin shiga so gaba ɗayan suna samun matsala da yin alkama da shinkafa da soya beans
ba zai zama ba ya kyau
yin watan kamar abin da suke girbi ya na ƙasa kwarai ya yi baya-baya akan inda suke samu kamar da a ce suna samun tan 100 yanzu ke za a samu tan 20 saboda wannan illa da bangaren gonakin
Thank you.
sauraro anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayan sa wato Julie Leather Spectrum da abokiyar aiki na da take ya ni gabatarwa wato Hawwa Sharif da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku huta lafiya.